sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 11 ga watan Satumba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji abin da masana harkokin shari'a ke cewa game da hukuncin da kotun sauraron kararrakin zabe ta Najeriya ta yanke, inda ta yi fatali da karar da dan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya shigar, wadda ke kalubalantar nasarar shugaba Muhammadu Buhari a zaben da ya gabata. Bayan haka, za ku ji rahoto akan martanin da bangaren jam'iyyar adawa ta PDP ke mayarwa bayan hukuncin da kotun sauraron kararrakin ta yanke. A yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan hukuncin da kotun ta yanke. Sai a kira 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Shekaru 18 kenan a yau Laraba da Amurkawa ke tunawa da hare-haren ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001, wanda ya kashe mutane kusan 300,000 a jihohin New York, Virginia da kuma Pennsylvania. Shugaba Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump sun taka zuwa wajen fadar White House, inda komai ya tsaya cik na wani tsawon lokaci da misalin karfe 8:46 na safe a gogon Washington DC. Daidai lokacin da maharan suka kai harin farko a tagwayen gine-gine na cibiyar cinikayya ta duniya da jiragen fasinja biyu, inda suka tarwatsa ginin a birnin New York. Daga baya, Trump ya yi jawabi a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ga iyalan mutane 184 da aka kashe lokacin da 'yan alka'ida suka kai hari da wani jirgin sama da suka yi fashinsa, inda ya tarwatsa ginin wanda shine hedikwatar sojojin Amurka. Rana ce mai cike da firgici, tsoro, bakin ciki da rashin adalci, inji Trump kan ranar shekaru 18 da suka gabata. Amma ya tabbatarwa da iyalan waɗanda aka kashe da cewa, "Mun halarci wannan wuri ne a yau don sabunta alkawarin da ba za mu taɓa mantawa ba." Hare-haren ta'addanci an yi su ne da zimmar canza yadda muke rayuwarmu, kuma sun nemi karya ruhinmu, amma ba za su taɓa cimma manufarsu ba, domin sun ƙara mana ƙarfi da himma da kuma zimmar kare ƙasarmu da abubuwan da ta tsaya a kai. A yau Laraba, wata kotu a ƙasar Scotland ta yanke hukunci cewa matakin da Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya ɗauka na dakatar da majalisar dokokin ƙasar ya saɓa wa doka. Alƙalan ba su ba da umarnin dakatarwa ba, amma a maimakon haka sun ce akwai buƙatar kotun ƙoli ta Burtaniya ta yanke wannan hukunci. Gwamnati ta nuna adawa da wannan hukuncin na kotu, sannan ta ce za ta ɗaukaka ƙara. An dakatar da zaman majalisa na tsawon makonni 5 da ya fara aiki daga jiya Talata. 'Yan adawa sun nuna adawa ga abin da suka kira juyin mulki daga Johnson, yayin da Burtaniya ke fuskantar wa'adin ficewa daga tarayyar Turai a ranar 31 ga watan Oktoba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani mai magana da yawun gwamnatin Iran ya ce barin aiki da mai bada shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton yayi hakan na iya bada damar gwamnatin shugaba Donald Trump ta yi mu'amala da Iran cikin karamci. A wani jawabi da ba a saba gani ba, shugaban kasar Kamaru Paul Biya yayi yace ya umarci Prime Minister kasar da ya shiga tattaunawar haɗin kai don tattaunawa kan matsalolin da ke damun kasar, ciki har da tashin hankalin da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 2,000 a rikicin yankuna masu amfani da harshen Ingilishi. Haka kuma Biya ya ƙara da cewa yana kira ga kasashen waje da su taimaka masa don dakatar da 'yan kasar Kamaru da ke kasashen waje daga daukar nauyin tashin hankalin a gida.
Malgré ces efforts du gouvernement, des mouvements radicaux principalement inspirés de l'État.
Yace duk kokarin da 'yan kasar Kamaru da ke zaune a kasashen waje suka yi na ganin sun kawo rashin zaman lafiya a Kamaru. Yana farin ciki da cewa sojojin tsaron kasar sun yi gwagwarmaya kuma sannu a hankali zaman lafiya ya dawo yankunan masu fama da rikice-rikice. Yace ya kamata duk kasashen duniya su taimaka masa ta hanyar dakatar da 'yan kasar Kamaru da ke zaune a kasashen su daga daukar nauyin 'yan tawayen da ke cikin gida. Biya yayi kira ga dukkan mayakan da ke yaki da ke yankin masu magana da harshen Ingilishi da su miƙa wuya kuma za a yafe musu idan ba haka ba za su fuskanci sojojinsa.
To, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kotun sauraron kararrakin zabe ta yi watsi da karar da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP ya shigar yana kalubalantar nasarar da shugaba Muhammadu Buhari ya samu a zaben da ya gabata. Wasu masana harkokin shari'a sun tofa albarkacin bakinsu. Ga Umar Faruk Musa, wakilin sashen Hausa, dauki da karin bayani.
Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya jinjinawa bangaren shari'a na kasar akan adalcin da yace sun gudanar gurin shari'a da aka yi tsakanin shi da Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP, inda Shugaba Buhari yace babu shakka wannan nasara ce ga 'yan Najeriya, kuma tun farko shi bai taba damuwa ko girgiza akan wannan shari'ar ba, domin yayi amanna cewa 'yan Najeriya da radin kansu ne suka bashi damar ya ci gaba da mulkin Najeriya a wa'adi na biyu bayan irin nasarorin da aka samu a wa'adi na daya. A sanarwar da Mr. Femi Adesina ya da ba manema labaru, Shugaba Buhari ya ce lalle wannan nasara ta 'yan Najeriya ce, ko yana miƙa hannu abokantaka da kauna ga waɗanda suka yi adawa da shi cewa su zo su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin a shirya Najeriya a gaba. Shina cewa wannan lokaci ne yayi cewa a kawo ƙarshen kace nace da cece kuce wanda ke kawo ci baya ga Najeriya, a fuskanci alƙibla kuma a yi wa 'yan ƙasa ayyukan da zai kawo musu walwala da jin daɗi saɓanin kace nace da ake yi a ɓangaren siyasa. Ita kuwa jam'iyyar PDP a lokacin da take mayar da martani dangane da wannan shari'a, ta fito fili ta ce lalle za ta yi nazari da dubawa tare da shawara da lauyoyinta da kuma waɗanda ke da hannu da tsaki akan sha'anin wannan zaɓen kafin a yanke wata shawara wadda za a iya yankewa akan ko za a ɗaukaka ƙara zuwa kotun ƙoli ta Najeriya ko kuma za a dakatar da shari'ar a yadda take a halin yanzu. To, amma a filin da na yi da shi, wani lauya kuma ambasada Ibrahim Mai Sule ya bayyana min cewar wannan shari'a ta zo da mamaki akan waɗansu hukunce-hukunce da wannan kotun ta yanke wanda ba a saba ganin irin haka ba, yanda yake ce
akwai abubuwa da yawa da alƙalan suka kawo. To, amma abu ne wanda yake har yanzu ba a ce komai a kai ba. Na farko dai maganan makaranta da suka yi maganan cewa doka bata ce dole sai ɗan mutum ya haɗa da certificate ɗin shi ba, idan ka zo kai a affidavit ɗin dai kana da wani ilimin shi kenan magana a kari. Waɗannan irin abubuwa da ke sun zama wani abu ne sabo ga yadda da ake tsammani ga waɗannan abubuwan. To, amma muhimmin abin dai shi ne at least a yanzu kafin a yi shawara da lauyoyin masu karanci da shawara da yadda za a ci gaba, don dole sai an duba shari'ar gaba ɗaya kamar yadda na gama abin da aka yi wajen awa bakwai ana yin ta. Dole sai lauyoyin sun ɗauka sun yi shawara cewa ya mai shawarar da za su ba shi wanda ya ƙara. ko za ka yi kala zuwa Supreme Court, kuma wani zai zo a yi haka saboda duk abin da aka yanzu bai zama ƙarshe ba sai an kai kotun ƙarshe tukunna ya zama shi ne doka.
Lauya kuma ambassador Ibrahim Masule kenan a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya kuma na tuntuɓi barista Abdulhamid Muhammad domin in ji ƙarin haske akan shi kuma abin da ya fahimta dangane da wannan shari'ar, inda yake cewa
to ko da yake dama shirin zaɓe yawanci nauyi yana kan wanda ya kawo wasu dalilai domin ya kawo shaidu da wasu hujjoji a gaban kotu domin ta tabbatar da cewa zargi ko kuma ainihin da'awar da ya zo da shi ya kawo shaidu kwarara. Yawancin korafin da aka shigar wanda yake muhimmi a wannan shari'a shine na cancantar shugaban kasa domin ya fito takara kuma ya yi zaɓe. Ita wannan babban kotu ta yanke hukunci akan cewa lallai ya cancanta kuma sannan yana da ƴancin fitowa ya fito takara a bisa kan tsarin kamar yadda tsarin mulki ya tanada. Kuma bisa ga takardun da ya kawo da shaidun da ya kawo a gaban kotu ya kare kansa.
Barista Abdulhamid Muhammad kenan, lawyer mai zaman kansa a Abuja, a tattauna da ne da shi bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya ta yi watsi da ƙarar PDP ta amince da zaɓen shugaba Muhammadu Buhari. Umar Faruk Musa, murar Amurka, Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Biyo bayan matakin da kotun sauraron kararrakin zaben shugaban Najeriya ta dauka na kurar kara da jam'iyyar PDP da dan takararta Alhaji Atiku Abubakar suka shiga, wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya hada mana rahoto akan wannan batu.
Surely we will appeal the decision. There's a lot wrong with the judgment. Plenty.
Ba makawa zamu daukaka kara zuwa kotun koli don akwai abubuwa da dama da bamu amince da su a hukuncin da aka gabatar ba. Inji ɗaya daga lauyoyin PDP Mike Ezekwemi bayan korar karar kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben 2019 da PDP da dan takararta Atiku Abubakar suka shigar. Duk alkalan kotun karar zaben guda biyar karkashin jagorancin Justice Muhammad Garba sun kawo jojinsu na korar karar, ciki har da ture batun kalubalantar shugaba Buhari kan sayyancin takardarsa ta kammala makaranta da ya gabatar lokacin tsayawa takara.
Definitely appealing, not likely. Appealing is as certain as death. There's no question about it.
Lawyer Ezekwemi ya ce tamkar yadda mutuwa take dahir, hakanan niyyarsu ta daukaka karar. Nuri Bado shine wakilin shugaba Buhari a zaman kotun da ta shafe wuni cur tana gabatar da hukunci.
Sai mu ce mun gode wa Allah subhanahu wataala. Alhamdulillah an je kotu an kai mu kara kuma mun ansa, Allah ya bamu nasara. Ba karami abu bane. Ina ji wannan hukuncin da aka yi na yau din nan ba taɓa yin sa ba a ƙasar nan. Awa wajen 8 ko 9 muna cikin kotu yau. Alƙalan din sun bi ɗaya da ɗaya suka shiga suka fita ba abin da ba su faɗa ba, amma dukansu Allah da ikon sa suka yadda da case namu, suka ba mu hukunci, kuma ba ɗaya ba su biyar dukansu suka haɗu suka ce wanda ya kai mu kara PDP da kuma ɗan takararsu Vice President Atiku Abubakar bai yi nasara ba. Mu muke da gaskiya.
Gwamna Atiku Bagudu na jihar Kebbi da Simon Lalo na Filato na daga gwamnonin APC da suka halarci zaman kotun da nuna farin ciki da hukuncin.
A ina wa 'yan Najeriya murna saboda wannan zaɓin su ne kuma shi ne aka tabbatar. Allah ya ƙara ƙarfafa shi, kuma muna kira ga su ma waɗanda suka kai shi ƙara su kalli abin da 'yan Najeriya suke cewa. Mun zaɓi shugaba wanda duniya ke ganin darajar shi. Mun zaɓi shugaba lokacin da Najeriya take cikin mawuyacin hali, kusan in ba dan shi ne ba Allah ɗaya san abin da zai faru da Najeriya.
Na ɗaya a matsayin na lawyer da kuma a matsayin na ɗan siyasa ba wanda bai ji daɗin shi ba, kuma kusan awa tara muna zaune nan ba wanda ji yunwa, duk da mai kara da wanda aka yi karansa, musamman abubuwan da aka faɗa a cikin wannan shari'a. Wanda ya sani ko ba lawyer ba ma ka gane wani abu, ka fahimta kuma ka ji daɗi an samu ƙari.
Ba dai matukar cincirin da kotun ba, ba kamar yadda aka saba gani a baya ba, da hakan ba zai rasa nasaba da yadda NPDP suka nuna ba su da ƙwarin gwiwa kan hukuncin. Bisa ma'ana alƙalin ba za su musu adalci ba. Shugaban ma'aikata na fadar gwamnati Abba Kyari da na gaban goshin shugaba Buhari Mamman Daura na cikin kotu. Nasiru Adamu El-Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. To masu sauraro, yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan hukuncin da kotun sauraron kararraki ta yanki na yin watsi da karar jam'iyyar PDP da dan takararta. Amma kafin nan, ku dan shakata da wannan wakar.
Babban kan mu dan Usman. Sai lafiya Alhaji Mamman. Babban giwa mai ban tso. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Madalla, mun samu kira na farko daga Kaduna.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Ne magana Saminu Ahmed Ruma makarfi local government.
To muna jan kamalan Saminu.
To tun farko idan ma diko kamata yi hakuri kawai ya bamu Allah, tunda aka riga aka yi wannan zabe aka kayar da shi da ya hakura da iya mai. Amma wannan zuwa kotu da ake yana bata mu kai lokaci ne, ya hakuri kawai ya jira gaba.
Me yasa kace yana batawa kanshi lokaci ne?
To ai tunda aka riga aka yi zabe kuma shi shugaban kasa Buhari ya ce shi wa kuru'u a yana aka irga, to ka kan ga kuwa yana bata mu kanshi lokaci ne, ga ya hakurin da ya fi duwaye na aka kakka da su, ga ga hakuri su kai.
To mun gode Malam Saminu Ahmed daga Kaduna. Yanzu kuma za mu je Abeokuta.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Abeokuta?
Kuna magana da Umaru ne daga Abeokuta.
To muna jan kamalan Umaru.
Ra'ayi na shi ne wannan kesin da aka yi, dan Allah a tiku su ansa kiran da babu Buhari ya musu wasu zuwa da kai a jalar Najeriya. Wannan shi ne ra'ayi na shi.
To Malam Umaru kenan daga Abeokuta, mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma bari mu je Kano.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kano?
Dan ke dade barka da dare, san da gogari.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Yau sunana Balawan Zamman Marage, ina kiran ki daga karamar hukumar gari ta jihar Kano, Najeriya.
To Malam Balawan Zamman, ajin ka.
Yau to ranki da dai gaskiya daman ne abin da nake gani, musamman ya ce ku ya kamata ya zama na cewar da aka ce ya fadi zabe. Bai kamata a ce ya kai kara ba, gaskiya ya kamata ya zama na cewar ya zo a hada karfi da karfe, ya zama na cewar gwamnatin Najeriya ta hada karfi, ya zama na cewar an zo an ciyar da Najeriya gaba. Dan idan aka ce za a tafi shari'a, shi shugaban kasa hankalinsa yana shari'a, ba zai wata lakawa aiki ba. Shi kuma Atiku a misali hankalinsa yana kan a bayi shugabanci. To ya kamata ya zama na cewar Atiku ya hakura da karan nan, a zo a ciyar da Najeriya gaba. Ubangiji Allah ya kara wannan gidan rediyo namu da kuka. Sunana Balawan Zam Marmarage, na gode.
To mun gode Malam Balawan Zam daga Kano. Yanzu kuma za mu je Kwara.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kwara?
Eh to kuna tare da Bello Garba Dina ne, Bulawus kala kala daga nan Kwara.
To muna jin ka Malam Bello.
Eh to gaskiya dangane da wannan kara da aka yanke, to gaskiya mu mun farin ciki kwarai da gaske, kuma mun ji dadi. To kuma muna kira ga dukkan su ya adawa, to ya kamata da su bada haɗin kai da ƙarfin gwiwa na ganin cewa a taru a tsara gina ƙasa, gada a aje bambancin adawa, su taru su goya ma shugaban kasa Muhammadu Buhari domin a samu Najeriya ta ci gaba. Eh wannan ita ce takaitaccen gudunmata, na gode biyo.
To mu ma mun gode Malam Bello mai Bulawus kala kala. Yanzu kuma za mu je Kwatano. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Kwatano? To layin malami ko malama daga Kwatano ina ga ya goce. Yanzu dai za mu je Niger. Assalamu alaikum.
Eh kuna tare? Wa alaikum salam, kuna tare da Abdul Kasku daga nan Ungwara Wadatawa, Jamhuriyar Niger.
To muna jin ka mana.
Ai na da zamba da.
Eh
bisa ga kamar yadda ku su ta bayyana, gaskiya wannan tsarin yayi tsau. Amma ni kira na zuwa ga ƴan siyasan nan. Zabe in an ka yi shi an ka kare, bai kamata a komo bisa ga shi. Yanzu abinda za a tunkari, abinda zai ciyar da ƙasa gaba shine saboda su diba su gani cikin yanayin da ƙasar da take ciki. Kenan an ba da sakamako, tunda mutane suna son ka zabi Buhari ko. Kenan a kai a kama hannu a haɗa kai wuri guda, a zama ɗinkiya ɗaya madannin ka ɗaya a gina ƙasa, abinda zai kai ƙasar gaba. To yanzu ga ƙasar da tashi hankali, kenan dole ƴan siyasa sai sun haɗa kanunsu. Ina kira don Allah da Allah su zama ɗinkiya ɗaya madannin ka ɗaya.
To mun gode Malam Abdul Kasku. Yanzu kuma za mu je Sokoto. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Sokoto?
Ibrahim na Sokoto ne, amma daga Toro ka gama ne Bauchi State.
To mallam Ibrahim, muna jinka daga Bauchi State.
Wannan shari'a na Buhari mun ji dadin ta, kuma Allah ya taimaka da tayi haka din nan. Kuma yadda Buhari kira ji cewa a zo a hada kai, ya kamata ya zo shi a cikin hada kai, don ya manta da abin da ya yi Buhari a baya. Can ne Buhari ya ji wajen sosa ba inda wani abu yana zuwa kotu, amma bai fata ba da Allah turke shi samu. Ka gani wannan abu shi ba sai hakura, bai sani ba ko can gaba Allah zai turke shi samu. Zo hada kai a cigaba da siya da kasar nan.
To mun gode mallam Ibrahim daga Sokoto. Yanzu kuma za mu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Neja?
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Legode a Kimba.
To muna jin ka mallam Ibrahim mai wankin hula.
To lalle alhamdulillah mun yi game da ainihin wannan hukunci da aka yanke, domin saboda ainihin hakikanin gaskiya su NCDC da rashin tsare fa ba ƙuri'un da suka sa masu yin kokari ba. Na farko kenan, yawa. To kaga bai kamata a ce su tsaya wata jayayya ba, kamar kiran da shi Buhari ya musu su zo a haɗu a gyara. To dan Allah, duk wani zagon ƙasa ko da sun san wani mai yi, ma suna yi ko ba sa yi, to a zo a taru a gyara Najeriya nan, saboda al'amarin Najeriya nan ya tarbarfare fiye da ake zato.
To Allah ya kyauta. Mun gode mallam Ibrahim mai wankin hula. Yanzu kuma zamu je Katsina. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Katsina?
Ana magana da Sha'ibu Yusuf daga nan Malamfashi.
To mallam Sha'ibu Yusuf daga Malamfashi, menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine Atiku Abubakar yayi hakuri a zo a ceci kasan nan kawai gaba daya.
Muna jinka.
Kuma da fatan alkhairi, Allah ya sa ku tashi lafiya.
To mallam Sha'ibu Yusuf dan garinmu, mun gode. To masu sauraro, nan za mu dasa ayar ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan wani maudu'in na daban. Mun gode. Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, agogon ma'anar naci a karfe 4:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Da labarin kungiyar 'yan wasan kasar Ghana na matasa kasar shekaru 23, za mu fara labarin wasannin. Kociyar ita wannan kungiya Ibrahim Tanko ya jinjinawa basirar 'yan wasansa da sun kai nasara a kan kasar Algeria a wasan share fage na shiga gasan cin kofin matasa na kasar shekaru 23 na CAF na shekarar 2019. Black Matthews sun lallasa Les Bets da ci ɗaya mai ban haushi. Kungiya ta bata ga yawo yabuwa Betsesu, wadda cikin ƙarfin gwiwa ya yunkura mintuna na 69 ya raga tsakanin 'yan tsaron baya ya jefa ƙwallo a raga. Ƙasar Ghana kenan ta samu izawa gaba da yawan goluka 2-1 bayan ta yi kunnin doki 1-1 a gida a ranar Juma'a da Algeria. Hukumar kwallon kafar kasar Guinea sun yi watsi da labarai da ake yayatawa cewa tsohon kaftin din Ghana Charles Kobina Akono an naɗa shi a matsayin kociyar kasar ba gaskiya ba ne. Tsohon ɗan wasan mai shekaru 45 na a cikin masu koyar da wasa 17 da aka rubuta sunansu da ke neman wannan aiki cikin makonnin bayan wannan matsayi ya zama babu wanda ke riƙe da shi bayan gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2019 a ƙasar Masar. Ko da yake tsohon ɗan wasan na a cikin jerin waɗanda suka gabatar da sunayen shi ba a yi hirar da shi ba, kuma sai rahoto ya rinka yaduwa a Ghana ranar 3 cewa tuni an naɗa shi. Rahoto ya nuna cewar A cikin masu koyar da wasa dai da sun ka gabatar da sunansu sun hada da kimanin masu koyarwa guda 17 da sun ka hada da tsohon manajan Leicester City wato Claudio Ranieri da Florent Bengi, Paolo Duarte da tsohon kociyan kasar Togo Didier Six da ainihin Francois Hall, dukkansu da ke neman wannan gurbi na kasar Guinea. Captain din Black Stars Andre Dede Ayew ya yi kira, yana mai bayar da kwarin gwiwa ga kungiyar 'yan wasan Ghana kasar shekaru 23 da su daga tutan kasar Ghana sama a gasar cin kofin Afirka na matasa kasar shekaru 23 na shekara ta 2019 a kasar Masar. Black Matthews dai sun samu gurbi a gasar cin kofin Afirka na matasa kasar shekaru 23 bayan ta lallasa kasar Algeria da ci daya mai ban haushi a Algeria a ranar Talata. Da wannan labari muka iso karshen labaran wasannin na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Shekaru 18 kenan a yau Laraba da Amurkawa ke tunawa da hare-haren ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001, wanda ya kashe mutane kusan 300,000 a jihohin New York da Virginia da kuma Pennsylvania. Shugaba Donald Trump da uwar gidansa Melania Trump sun taka zuwa wajen fadar White House, inda komai ya tsaya cik na wani tsawon lokaci da misalin karfe 8:46 na safe a gogon Washington DC. Daidai lokacin da maharan suka kai harin farko a tagwayen gine-ginen cibiyar cinikayya ta duniya da jiragen fasinja biyu, inda suka tarwatsa ginin a birnin New York. A yau Laraba, kotun kasar Scotland ta yanke hukunci cewa matakin da Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya dauka na dakatar da majalisar dokokin kasar ya saba wa doka. Alkalan ba su ba da umarnin dakatarwa ba, amma a maimakon haka sun ce akwai bukatar kotun kolin Burtaniya ta yanke wannan hukunci. Wani mai magana da yawun gwamnatin Iran ya ce barin aiki da mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton ya yi, hakan na iya ba da damar gwamnatin shugaba Donald Trump ta yi mu'amala da Iran cikin karamci. A yau Laraba, Ali Rabai ya ce Bolton alamar manufofin Amurka ne wajen sanya kiyaye da kuma nuna kiyayya ga Iran.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyanmu na yau ne Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.